haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za ku ji yadda hukumar tsaron farin kaya ta DSS a jihar Plateau ta gayyaci wani dan jarida bayan da ya wallafa wani rahoto akan kisan wani jami'in dan sanda da farar hula. Ga wakiliyar muryar Amurka daga jihar Filato Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a jihar Filato ta gayyaci wani ɗan jarida mawallafin shafin MK Reporters a yanar gizo kan wani rahoto da ya wallafa kan kisan wani jami'in ɗan sanda da wani farar hula a ƙauyen Malul da ke Dafo a ƙaramar hukumar Bokkos a nan jihar Filato. Na nemi jin ta bakin mawallafin labarin Masarakin kan kiran da hukumar ta DSS ta yi masa.
Wato labarin da nika wallafa yana kan wani hari ne da wasu ƴan bindiga suka kaiwa jami'an tsaro da kuma wasu ƴan farahula su wato civilians kenan aka kashe har ya kawo ga kashewan shi ɗaya daga cikin jami'an tsaron wato police kenan sannan kuma an kashe ɗaya wanda shi ba jami'i bane sannan kuma wayannan ma daya kuma wanda ya san samu rauni da yana asibiti har yanzu. To a cikin labarin nan dai na dan wasu bayanai ne akan nan dai to kin san mu yan jarida wani lokaci zaka ce wato akwai abinda ake kira background information so akwai wasu analysis da nayi a cikin background information din wadda na dan fitar da wasu ababa da dama da ba a sani ba na dan hada su kuma da wasu ababan da sun faru hakan nan suna nan dai a cikin labaru dai amma ba dai an linkin nasu da wasu ababan da suka faru wanda sun taba faruwa wani wuri ba domin dai ababan da ba dai mutun dai wanda da suke yin su dai ba dai suna san dai da cewa sani bane wato irin ayyukan da suke faruwa asirance kenan da wasu wayannan ababan to mu kuma saboda ni a aiki na dan jarida dai ina da son bincike sosai to wasu aikin bincike da nayi shine wannan rahoton shine nazo na dan tarfa a ciki kadan to wato rahotannin binciken nan shi din ne ya kawo ga gayatar da su wayannan suka kira to ba su kadai ba da DSS da kuma police duka suka kira
da yake na ga wannan rubutu da kai kuma duk da yake bana nan a wurin da su yan DSS suka kira ka da su police amma ina zaton cewa wato a cikin rahoton da ka rubuta akwai inda kai magana cewa wato akwai musamman fulani kungiyar fulani sun yi zama na musamman sannan kuma sun tara wani kudi da suke zaton cewa za a sayi makamai ne domin kawo hari a jihar Plateau. Ko za ka yi ƙarin bayani?
To wannan labarin dai ban yi magana akan Fulani ba, ban yi magana kuma akan wani addini ba. Wato akan wasu ƴan ta'adda ne kawai. Wato mutane ne wanda sun zama kamar miyagu, wanda kawai suna amfani da duk wani yanayi da kuma wuri wanda za su iya su zanna kamar yadda ni da ke muna yanzu na NUJ. In wani abu ya faru hakan nan dai inda za a neman location ko wani abu za a same mu a NUJ ne amma ni da ke dai ba lalle bane mu in NUJ anan kuma ba nan muke zama ba. To wato abin da ya faru kenan akwai wasu bisa ga wato sources da ni nake da su wanda kuma sun zama ƴan ciki ne wato wanda suke kamar ƴan lekan asiri ne wanda mun yadda da su. An yi wayannan zaman a wurare kusan kashi uku a cikin sati biyu. Daya an yi shi a ranar 16 ga watan 8, daya an yi shi a ranar 31 ga watan 8, daya an yi shi kuma a ranar Litinin da ta shige. A cikin wayannan lokutan wato an yi wasu taune-taune wanda sun kunshi shiri a kaiwa wasu ƙauyuka na manoma hari. Kuma bance Fulani ne ba, domin ni na san ina da abokai da yawa da suke Fulani, kuma mutane ne masu azanci sosai, mutane ne masu adalci, kuma ma ba sa son ababen da suke faruwa. Ko ya faru da Krista ne, ko ya faru da musulmi ne, laifi laifi ne, mai kyau mai kyau ne.
Amma a matsayinka na dan jarida, kamin ka wallafa irin wannan labari, sai kana da ƙwararren bayani, kana da tabbataccen bayanin abin da ya faru kamin ka wallafa?
Horaswa da mu muke da shi kenan a matsayinmu na yan jarida, musamman mu da mun zama masu son bincike, wato investigative journalism. To aikin bincike jarida, aikin dan jarida da ya kumshe bincike yana da hatsari sosai, kuma yana da tsada. Ba zan je in sa in wallafa wani labarin da na san zai iya kamun damuwa, sannan kuma zai ci min kuɗi ba tare da na tabbatar da inda ya fito kuma me yake kumshe da shi ba.
To da yake ni ina bibiyan ka, muna aiki tare, sannan ina bibiyan rahotanninka, yawanci kana yi ne abin da ya shafi al'umma, musamman batun hare-hare da kuma wato wayanda sun shiga wani hali da suna neman taimako. Kana ganin kamar wannan kira da su jami'an tsaro suka yi zai karya maka gwiwa na gudanar da aikin ka?
Eh, to gaskiya shine bisa ga a ganin yanda a kwanan nan duk wanda ya ce da zai dan gwada magana akan gwamnati ko magana akan tsaro ko wani abu, ana zuwa a dauke shi a je a rufa shi ko kuma a je a bincike shi ko wani abu, kinsan dole da yana da ban tsoro. Sannan kuma a ni a matsayina na dan jarida, ni dai ba wai mutum ne da ana iya razanar da ni da wuri ba, bara iya tsoratar da ni ba, amma gaskiya wannan kin ga in dai ma kin duba platform dina, wato shi website dina kenan, kwana uku kenan ban ma iya na zanna hannu wani rubutu ƙwararren rubutu ba, domin abun ya rikitar da hankali na gaba daya, kawai ya gurgunta ni kan magana kenan. To yanzu ni tsoro na shine ba ma ni kadai ba, su waye suke baya wanda suke ganin suna hange suna kallo na a matsayin wato role model daga baya can, wanda suna ganin dama su suna dan samu yawa za su kokoya daga gare ni. Yanzu nan wani irin signal ne wannan yake sendi musu, za su iya su yi aikin? Domin yanzu nan mu da muke irin wannan aikin kadan muke, ba mu da yawa. To yau an rufe bakin wannan, gobe an rufe bakin wancan, gobe an rufe, ai to zai zo kai wani wurin wanda kawai duk ababa kawai za su yi ta faruwa, ba wanda zai iya magana, kai magana ka sha duka.
Shugaban kungiyar Meti Allah reshen karamar hukumar Barikin Ladi, Abubakar Gambo, ya ce taron da suka gudanar a Tafawa, kamar yadda dan jaridar ya wallafa a rahotonsa, sun yi ne don tabbatar da zaman lafiya.
A yau mun yi zama a matsayin mu na shugabanni, muna zama ne yadda za mu tabbatar da cewa yaya za a yi a ga cewa zaman lafiyar da ake ciki ya dauro. Domin zai ce Fulani suna daga cikin wanda suka more zaman lafiyar nan da ake ciki a yau. Duk da kada cewa akan an samu damuwa ya biyu haka, amma za mu yi cewa a yau mun fi kowa farin ciki. Tunda yin shanakan mu suka yi jinsu yi kiwo a wurare na dama da yawa a jihar Plateau, kuma dawo lafiya, yaran mu su dawo lafiya. Za ka ga wani wanda yake cewa wani da Fulani ne ya zauna ya yi wani mutum don ya kawo wani damuwa, ƙarya ne, sirri ne, don ya mata su Fulani. Zan ba ki misali kamar kwanakin ba suna jin Tafawa. Mun zauna a wannan wurin kuma mun gaya ma security, ni da kaina na yi magana da AO na Tafawa cewa akwai zaman da za mu yi a Tafawa, kuma zaman muna yi sai don mu kara wayar wa mutanenmu da kai, mu kara gargaɗi wa makiyayenmu, musamman yaran da suke zuwa kiwo, ta yadda za a tabbatar da cewa an zauna lafiya, wani bai taɓa wani ba, ba su taɓa wani gona ba. Za ka wajen maganar banza ne, kiri ne, wanda aka kaga za ba da sunan Fulani.
Rahoton na masara Kim ya kuma bayyana cewa kungiyar Fulani ta gudanar da wani taro a babban masallacin birnin Jos, inda suka tara fiye da naira miliyan 2 don sayen makamai. Batun da sakataren yada labaran kungiyar Jama'atu Nasiru Islam a jihar Plateau, Malam Sani Mudi, ya karyata.
Abin ya ba mu mamaki da fargaba kwarai da gaske, domin tun da muke a Jama'atu Nasiru Islam ba mu taba miki dan a cutar da wasu a kowane irin hali muke ciki ba. A lokacin cin ma da ake tashe-tashen hankula a Plateau, masallaci sai ya zama daure ne wajen sadarwa, inda har ƴan uwanmu waɗanda ba ma musulmi ba sukan zo a yi tattaunawa da su ta samar da zaman lafiya. Kuma wannan rana da ya faɗa 16 ga watan August da ya wuce, ba ma mu da wani taro da muka yi ko ɗaya a wajen, saboda haka wannan magana ƙarya ce, ba mu yarda da ita ba, kuma mun mika takardar kukanmu ga ƴan sanda su yi bincike, su bi mana haƙƙi, ba za mu naɗa hannunmu mu shuru ba.
Kai batun haƙƙi me kuke buƙata kenan?
A gaskiya magana su yi bincike in wannan abu ya tabbata karya ne to a hukunta wanda ya yada karya domin karya ce mai alamun tada hankali da fitina domin yanzu in su kuma abokan zaman mu Krista suka ji har an yi miki a masallaci an sai makami dan aje a yaki wasu al'umomi ai su ba su zauna haka ba so tana da hatsari ga zaman lafiyar jiha da kasa baki ɗaya kuma dole ya kamata hukuma ta yi wani abu kai
duk kokarin samun jami'an DSS na jihar Plateau don jin bayanan su kan batun ya ci tura
Masu sauraro a nan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wadda ta taimaka wajen kammaluwar shirin wakiliyar murya Amurka a Filato Zainab Babaji ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
Gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Yau ba inda zaka fita wajen Maiduguri ka fita kilomita 5. Wai kamata yi mana wannan? Shugaban kasa ne, ba mu da mutuncin da zai iya tsare rayukan mu da jinin mu ne? Ba mu da wannan ne aka bashi kuri'a sa?
Abin da ke faruwa din, kamar yadda shi dan Borno ya faɗa, gwamnatin jiha ba ta da komai. Ko da ƴan civilian jeje vigilante hunters da meme, gwamnati tana taimakawa domin su shiga su taimaki wayannan state actors din. Su zuna aiki a ƙarshen wayancin jami'an tsaro ne.
Barkamu da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsakamaiwa muna fatan mun sami kulami lafiya to a ci gaban muhawarar da muke game da halin yaki da Boko Haram da ake a Najeriya musamman a jihar Borno da Yobe yau za mu ci gaba da kawo muku muhawarar da wakilin mu da ke can Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya shirya mana kuma daga cikin batutuwan da za ku ji an tabo a yau shine hada gwada wato kamun ludayen gwamnatocin da suka gabata a jihar Borno da dangane da wannan yaki sannan kuma yaya ita kanta jihar Borno take ciki shekaru 11 bayan faruwar kofofin bayan da aka soma wannan fama ta Boko Haram ina kuma batun zargin da wasu suke yi na cewa su ƴan Boko Haram din makamansu sun fi inganci fiye da na sojoji da ma cewa wasu daga cikin makaman daga sojojin Najeriya suke samun su to ba tare da bata lokaci ba ga Haruna zai fara mana da batun gwada gwamnatin yanzu da ta wuce ta gabata dangane da kamun ludayen su a harkar wannan yaki din
Malam dan Borno kai dan wannan jaha ne ya kake ganin ita kamar gwamnatin ta wuce na kashin Shatima da kuma wannan gwamnati na fafa gana umara zulum yadda suke kaman tunkaran wannan matsala na Boko Haram
gaskiya alhamdulillah ko ba komi gaskiya wannan gwamnatin ta kyautata fiye da gwamnatin baya ta jiha kenan to amma ni fa akan tsaro har kullun bana iya yaudaran kaina bana iya sa matsalar tsaro akan gwamnatin jiha domin gwamnatin jiha ku bata da dan sanda ma balle soja domin yau police commissioner in yazo Borno director da yake karba ba yana karban na gwamna bane yana karban na IG ne muna ganin a siyasar Najeriya irin yadda abubuwa suke faruwa sai a zo a ce gwamnan kansa ma an janye mar tsaro sai dai ya nemi wannan abun ya faru a nan bara kuma ya ci gaba da faruwa a kasar nan mun sani yau sai kaga gwamna kana fariyan kai gwamna ne sai a janye ma dan sanda ma balle soja so saboda haka ni bana zargin gwamnatin jiha ko gwamnatocin jihohi akan maganan tsaro ina so su ma gwamnatocin su zo su ba mu hadin kai ne gwamnatocin jihohin gaskiyar lamari shine in Professor Babagana Umara yana iya sauraron wannan program din ya dawo ya zo mu hadu da mu da shi mu yaki gwamnatin tarayya akan abubuwan da take yi mana wannan shine mu ba ma zargin shi dama akan maganan tsaro abinda yake yi a yanzu har yanzu fa da suka je naci bayanan su gwamnonin arewa da suka je suka tunkari shugaban kasa sun je yi mar godiya akan Northeast Development Commission sun je yi mar godiya wa yaki yan ta'adda to gaskiya wannan duka ba gaskiya bane abubuwan da ya kai su nan abinda ya kai su fito su gaya mar gaskiya su ma ba a yaki yan ta'adda ba har yanzu ba ma iya tashi daga Maiduguri mu tafi Dambuwa wannan commissioner zai shaida ba za mu iya tashi yanzu mu ce za mu tafi Marte ba za mu iya tashi mu ce za mu tafi Ngala ba sai da su wani escort ana harbe
ko da rana tsaka
so saboda haka in ka duba kuma yau ba inda zaka fita wajen Maiduguri ka fita kilomita 5 wannan duk mun san wannan wai kamata yi mana wannan shugaban kasa ne ba mu da mutuncin da zai iya tsare rayukan mu da jinin mu ne ba mu da wannan ne aka bashi ƙuri'a, saboda haka mu daina yaudaran kanmu. Maganar tsaro ta fi ƙarfin gwamna, ba gwamna bane, shi ma in zai yi magana zai yi roƙo ne, ba ta shi muke yi ba tukun. Gwamna sai mun zo maganar jihar mu tukun ma iya yin magana, amma maganar tsaro mu ga kanmu gaskiya, wallahi tallahi shugaban ƙasa ne yake sakacin
rayuwa. Barin dawo ga commissioner, ranka da nani kake gani mafita ne na kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci haka nan?
To abin da ke faruwa din kamar yadda shi dan Borno ya faɗa, gwamnatin jiha ba ta da komai. Ko da 'yan civilian JTF vigilante hunters da meme da gwamnati tana taimakawa domin su shiga su taimaki wannan state actors din. Suna aiki a ƙarshen wayancin jami'an tsaro ne, ba za su iya su ɗauki su dusa su tafi karan kansu ba. Wannan magana gaskiya ne. To abinda muke bukata din, mu kamar yadda ya faɗa, dole mu gaya kanmu gaskiya, mu ga cewa yanzu hanyar Maiduguri zuwa dama turma ai ya zama wani abu kai ba ma hanyar dambuwa din kawai ba. To saboda haka yanzu dai akwai dai jan aiki a gabansu, ya kamata a sake tunani a ga yadda za a shawo kan wannan abun don kowa ya samu yayi walwala. Kuma kaga hanyar dambuwa an bude, amma ba za ka zo dambuwa ba tare da escort ba,
shine hanyar da zai kai
kuma cin da ha
garin shi
babban hafsan soja ne. Ka gani daga nan hanyar Gamborun Gala din nan zaka yi zuwa daga nan zuwa Dikwa, amma daga Dikwa zuwa Gamborun Gala ba kai saka uce ba, wannan duk an sani. Kai ba wata ma hanya ma wanda dai mutum zai tafi ba tare da daddarwa. To saboda haka ya kamata a tashi tsayin daka ga cewa wannan abun an rage shi sosai, yadda mutane sun tashi za su doshi duk inda suka bukata ba tare da matsala ba. Bayan kaga abin da ya faru a wajen shigan baga wannan, kaga wannan abu ne wanda duk duniya ma ta gani. So kaga wannan abu kuma ya zo ma har ya fara sa wasu mutane su fara canja tunani cewa a'a, to ai an ce wayannan mutane ba su nan, to ya aka yi haka har gwamna ba zai shiga wata gari ba.
Malam Dan Borno, idan ka duba zaka ga yawanci ana kukan ba kayan aiki ba kayan aiki, amma kuma za ka su waɗannan mayaka sun zo wani lokaci a ce kayan aikin su ma kamar yafi na jami'an soja. Me ne kake gani ke kawo wannan matsala ne har za su tunkari jami'an soja haka da ana kukan?
In ka koma baya ka duba tarihin Boko Haram, sun fara kashe police ne su dauki bindiga, idan suka kashe dan sanda sai su dau bindigan sa, da haka har suka fara zuwa su tinkari police station zam, su kona police station din su dau makamai, har suka dawo suna iya tinkaran bariki, su je su kai hari a bariki, sojoji su gudu su dabi makaman su a baya. Shine har hakan nake zuwa ma. To har izuwa yanzu idan suka je sansanin soja suka tarwatsa su, makaman da fa yake hannun Boko Haram fa ba wai wani makamai ne da yake zuwa daga wani guri ba, makamai ne fa na su jami'an tsaron Najeriya. Ya kamata mu sanar da kanmu haka fa.
Amma akwai zargin da ake kamar cewa sukan samu makaman daga wasu kasashen ƙetare ne, kamar kwaftanmu da suka zade suna fama da yaƙe-yaƙe.
Kai ma ka ce zargi, me ya tabbaci?
To ai abin da kake faɗi kai ma kamar zargi ne ko?
Kamar zargi ne, amma ni ya faru ai ka gani sun je sun balle bariki a bama sun ɗebi makamai, wannan ai ba zargi ba ne, su ma sun tabbatar. Sun je liman kara a Goza sun dauka, sun je barikin Manguro, ai wannan ba zargi bane kenan, wannan ya fito fili. Ai da suka je din ba sa dauka har su yi bidiyo su nuna cewa gashi mun samu abu kaza, wannan ya zama zargi.
To ina ne kake gani za a yanke kawo wannan matsala na musamman inda suke samun waɗannan makamai dan ya kawo ƙarshe kuma makamai su fita daga hannayen su?
Abin da ya faru shine gaskiya ya ƙarsu da gaske shi zai kawo wannan, idan suka samu kansu cikin matsi suka gudu suka bar makaman su, yanzu da bi da ya fito ya yake su, ai an samu su ya samu makaman su. Domin duk inda ka je sansanin mutum ka tarwatsa shi ta ransa yake zai gudu ne ya bar makamin. So saboda haka in har suka fuskanci irin wannan matsin za su gudu su bar makaman. Duk mota yau idan ka ga motar soja, motan Boko Haram, zaka samu motan sojan Najeriya ne, sai dai ya rubuta kalmar la ilaha illallah har su yi bidiyo su rika nuna cewa gashi mun zo mun kawo ataguri kaza kuma mun samu ganima kaza. Wannan shekaru ma yayi ta wannan ikirarin, duk mun gani a fayafayen da suke tura sakonni. So saboda haka kaga ya kamata a ce a tsaya ne a yaƙe su da gaske. Mu ba maganan wai kananan sojoji muke yi ba, muna magana ne akan manyan sojojin da shi shugaban kasa su fita su rika sa ido akan wannan abun, ba wai su yi rumu su yi shiru ba, domin ran dan Najeriya ba wai ran kiyashi bane ko ba ran tsaka bane ran dan Najeriya fa ran bani Adam ne yau abin da yake far da gwamnati a Mali ne zance akan fasakaci da ran mutane da kuma corruption wannan abu biyun ne wanda duk kuma wayannan abubuwan a Najeriya sun zama dumudumu to me yasa ran dan Najeriya shikenan ran mutumin Mali ma har ya fi dan Najeriya ne ko koyaya so saboda haka gaskiya in muna neman mafuta shine a tashi a tsawata wannan abun a tsaya kuma a yaki wannan abun da gaske wannan shine mafuta gaskiya
dan kalle akwai batu da ake yi honorable commissioner na cewa kamar al'umman jahar Borno ba sa baiwa jami'an tsaro bayanan da ya kamata wanda ko shi shukansa shugaban kasa da yazo lokacin da yaje fadan mai martaba Shehu Borno ya koka game da rashin bada bayani ya kuka ji da wannan batu ne na rashin bada bayani da ake cewa ba kwa baiwa hukumomin tsaro
wa ya fada
shugaban kasa ne ya fada a fadar mai mataba Shehu Borno
ai abu da aka kaya mishi ne ya fada amma baya da za a yi a ce wannan abin da yake faruwa da ni da kai mun sani kafin a kai attack wani kauye ko wani abu ana samun labari ko ba samun labari kuma ana bayarwa ba wai baya bayarwa bane sai dai a ce dai watakila labarin ya zama late ko kuwa bayan an bada labari din ba su dauki lokaci sun je sun yi wani abu a gaiba amma yawanci a yi labarin da aka bayarwa shi ne ma yake taimakawa air force suna zuwa suna wani bombardment ko su je su yi abuna wasu a taji ma yi su da ake kawo ana samun labarai daga mutane da suke wajen wasu sai ma yi suna ganin su ma suna taruwa suna wucewa wannan abin kai ma ka sani kowa ma ya sani kowa ya jini wannan abubuwan to sai dai watakila yanzu ba kowa bane kuma yana da access ko ba ka ba wani zai iya ya samu kuma gaga duk wannan abin harkan waya ne ba wai tattakawa ne za a je a gaya musu cewa gashi abin da yake faruwa ba watakila ko da an samu wannan labarin watakila wajen zai zama kuma ba network you know to abubuwa dai jawa dai shi abin nan shugaban kasa zuwan shi ya yi kokore tunda hukumomi kankana guda 22 ne suke da wannan tutan to yanzu almost mutanen sun koma da cikin gari na muna da sarakai guda nawa sarkin uba sarkin askira sarkin goza na bama na dikwa dukkan su da cikin Maiduguri nan suke to yanzu ai duk sun koma masarautar su suna zama a wuri to wannan ya nuna cewa abun an dan samu sauki amma abin da muke fada din a kara himma muka cewa wannan abun ta kare gaba daya ba za mu dai cewa waiwai ba abin da gwamnati ta yi ba ko kuwa jami'an tsaro ba su yi ba babu ba zai yi ba don ba su yi wani abu ba ba za mu samu daman ganin wayannan sarakan su koma masarautun su je su zauna ba saboda haka in an ce gaskiya ya kamata a faɗe shi amma dai abinda za mu yi dai kawai muna bukatan su kara himma a kara musu kayan yaki a yi komi dai a ga cewa an gama da wannan abun abu yaki cin yawa yawa nan gobe a can din naka gaba daji
to jama'a wannan shine ƙarshen wannan muhawara a wannan lokaci da muke ciki sai mun da muku makon gobe domin kawo muku wani sabon shiri da madadin shi Haruna Dauda Biyu da bakinsa da kuma garin Salihu Abdu ta taimaka wajen haɗa mana wannan shirin ni ne Ali Mustafa Sokoto muna fatan mun baku lafiya kuma Allah ya baiwa ƙasar tamu zaman lafiya assalamu alaikum
kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Kawo yanzu an kesa cewa gidaje 32,959 ne suka ruguje a sanadiyar ambaliyar ruwa a fadin kasar Niger. Lamarin da ke shafar mutane sama da 300,915 waɗanda galibin su suka nemi mafaka a makarantu daban-daban. Dalili kenan hukumomi suka yanke shawarar daga ranar komawa makarantu daga 1 ga watan Oktoba zuwa 15 ga wata. Kamar yadda kakakin gwamnatin ta Niger Minista Abdulrahman Zakariya ya yi min ƙarin bayani ta waya.
To lalle an daga shiga lakon daga 1 da watan Oktoba zuwa 15 ga watan Oktoba. Ya zanci primary da secondary saboda ambaliyar ruwa da aka yi. Mutane da yawa a cikin ƙasar sun ɓata gidajensu, sun ɓata dukiyoyinsu. To da aka samu wannan abin sai duka aka sa su cikin lakon. To yanzu ana an kusa gyara wuraren da zai wadace su koma. shine aka ce kan nan kaka gyara wuraren nan ya je ya gamshe su ya wadace su ya kamata a shana fan da mako biyu
na'am
kuma in sha ma Allahu rabi nan da mako biyu duka wannan gyare-gyaren da su kare sai su koma inda ya kamata su koma wurin sabon wurin da za su koma inda ya wadace su in yaso sai a bude na kwal
to koya malaman makaranta ke cewa akan wannan mataki Isu Arzuka na Naje shine shugaban kungiyar malamai ta Sanen
yadda iyalin yara da cikin wurin da suke akai su a aje su wani wuri da anka shirya shi ma wani aiki a kaddidi yaran da akwai wani sun ka hota da tsoho a kwalli su sun ka koma wani gijiya ya kamata a tsara da malaman makaranta a ce to waɗanda yara in sun zo ku tarbe su in kuma sun yi malamin makaranta yawa a ƙara tsara da malaman makaranta wanda a kusa ana aikata to kai da adda yar kaɗan ka zo ka taimaka ana iya daidai tsari ne wanda in ka zama tare mu ana yin shi
matakin gwamnatin ta Nijar na zuwa ne a wani lokacin da har yanzu sha'anin ilimi ke neman murmurewa daga koma bayan da annobar coronavirus ta haddasa wa karatun yara a shekarar da ta gabata sabili kenan masu kare haƙƙin jama'a irin su Salisu Amadu na Sovolle Nijar ke cewa
jagoranci sun kai ne jagoranci kiyaye haƙƙin dan adam ne irin wani abu in yazo ya kamata a ce akwai abun gaugawa ana yi aiki da shi to aka waye gari sai zamanto da masu ikon da talakawan aka yi ruwa kwance dakon inda ya zamanto a ce gwamnatin ta riga ta kawo tsogon tsankaye a bisa kan irin wani abu in yawo kana ina da gidaje wanda ina iya sa su hutun gadi a ba al'ummai
baya ga asarar gidaje da dukiyoyi ruwan saman da ake tafkawa kamar da bakin kwarya a fadin Niger da batsewar kogin Isa ko kuma kogin Kwara sun halaka mutane sama da 70 tare da haddasa lalacewar dubban ekokin gonaki da mutuwar dumbin dabbobi lamarin da yasa gwamnatin kasar bude wata gidauniya da nufin tattara dubban miliyan sefa don tallafawa bayan Allah da wannan bala'i ya rutsa da su Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salma Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri